إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أتي قبل كراتمنا ونم مكرنتامي البركة مكرنت ابن تيمية wanda yau muna ranar talata da tai daidai da ranar 4 ga watan 8 hijira 1440 wanda ya daidai da ranar 9 ga watan 4 2019 miladiya karatun mu na yau bangaren mastarahul hadis ne wanda muna karatu cikin littafin manzumatul baiquniya wallafa shehu malami Umar ko kuma Taha بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى cikin wannan littafi mun karanta baitutuka guda 12 da haka yau zamu tashi baiti na 13 zamu tashi baiti na 13 wanda malam yace mu an anun ka an sa'idin an karam ومبحم ما فيه راوي لم يصم يتي مؤنن كلمه مؤنن تازو دا صيغه اسم المفعول عند شيني واتو سنن wannan hadisin مؤنن wannan nau'i na hadisi domin kalmar almu'annan kamar yadda muka fada yazo da siga ta ismul maf'ul an karbo kalmar ne daga an aka hada da wata an sai ya zama an an kenan an an abinda aka an anar da shi sai aka kawo shi da siga ta ismul maf'ul ma'ana mu an an hadisin da aka an anar da shi an gane shine wanda aka ma'udiya bi sigati an wanda aka bayar da shi da sigar an ba tare da an ambaci cewa an ji ba ba tare da an ambaci cewa wani ya gaya mun ba ba ce haddasani ba ba ce anba'ani ba ce akhbarani ba ce sami'tu duk ba ce wannan ba sai aka ce an fulani to wannan an din idan aka same ta koda a tabaka daya ce daga cikin tabaqat na hadisin to hadisin ya zama mu'anan an mun fadi tabaqat na hadisi to koda a tabaka ce ta a cikin tabaka sahabi ne yace an ko kuma tabi'i ne yace an ko tabi'u tabi'in ko na ƙasa da su wani ya rawaito shi da wannan siga ta an to ya zama mu'annan ba dole bane sai kowace tabaka sai an samu an ana sannan ya zama mu'annan ko a tabaka dai aka samu kalmar an tazo wani ya rawaito shi da wannan siga ta an to ya zama mu'annan to wannan shine kaso na hadisi na 11 daga cikin jerin hadisai da muke karantawa a cikin wannan manzuma a baya mun karanta hadisi sahihi na farko na biyu hadisi hasan na uku hadisi da'ifi na hudu al-marfu' na biyar al-maqtu' na shida al-musnad na bakwai al-muttasil na takwas al-musalsal na tara al-aziz na goma al-mashhur da haka wannan shine na 11 mu'annan al-mu'annan kenan misali kamar mutum yace an-nafi' an ibn umar radiyallahu an kenan an-nafi' an ibn umar kaga da an ana aka rawaito shi ko kuma mutum yace haddasani fulanun an fulanin an fulanin an fulanin to shi ma wannan dai ya zama mu'annan kuma muka ce ba sharadi bane sai ya zama kowace tabaka sai an samu an ko a tabaka daya aka samu an to ya zama mu'annan to anan malam wajen ta'arifin hadisin sai ya takaita wato wajen ta'arifin sa ta hanyar misali kawai sai ya kawo misali bai kawo ta'arifi ba sai ya kawo misali to malamai suka ce ya halatta ayi ta'arifi da misali domin manufar ta'arifi shine dan a bayyana abin da ake son ayi ta'arifin sa idan misali ya fiddo da ma'anarsa waje idan har misali zai bayyana wannan ma'anar kaga an samu abin da ake bukata kenan. Da haka nan mallam sai ya ce arifin hadisi mu an ta hanyar misali, misalin da ya kawo ya ce ka an sa'idin an karam, kamar ayo ruwaya a ce hadisi daga sa'idu daga karam, a ce ruwaya hazal hadis an sa'idin an karam, an ruwaito wannan hadisin ne daga sa'idu daga karam, kaga wannan shi ake kira mu an. To akwai wani nau'i na biyu mai kama da shi wanda shi nan mallam bai kawo shi ba, wanda shi ne al-mu'annan. Al-mu'annan, ku duba jikin allo ai can na rubuta sama al-mu'annanu, in ka cire ma'arifa sai ka ce mu'annanu, an gane. To shi ma a rukunin su daya da mu'annan, babin su daya da mu'annan, kamar mutum yace haddathani fulanun anna fulanan qala anna fulanan qala, wani ya bani labari cewa lalle wani ya ce lalle wani ya ce, to kaga shi ma wannan ana kiransa mu'annanun, wancan kuma na farko mu'annanun, wannan kuma mu'annanun. To wannan hadisi guda biyu gaba ɗaya hukuncin su kowanne daga cikin su muttasil ne, dan an ruwaito hadisi da an ana ko an ruwaito shi da an nana, ba a ce masa munqati ko a yi masa wani hukunci daban, a muttasil ne, hadisi ne muttasil. Sai fa idan an san wanda ya ruwaito shi an san shi da tadlisi, rawi ne mudallis, to nan ba za a yi wa hadisin hukunci da ittisali ba, sai in an tabbatar da cewa ya sarraha cewa ya ji ko da a wani guri ne, a nan ya ruwaito hadisin da an ana, a wani wurin kuma sai ya sake ruwaito shi cewa ya ji, to wancan cewar da ya ji sai ta sa wannan madin a karbe shi, an gane. To wannan shi zai sa dole kenan mu san wato ruwat wanda suke mudallisin, duk marwayi wanda yake mudallis ya kamata mai bincike akan harkar hadisi ya san duk wato marwayita hadisi wanda suke mudallisina, domin ya san yadda zai karbi zai mu'amala da hadisin da suka ruwaito. To bai idan suka ruwaito hadisi da lafazin an kuma wanda ya ruwaito shi mudallis ne, to ba a yi wa wannan hadisi nashi hukuncin hadisi muttasil, haka ba a hukunta masa ittisali, domin shi mudallis yakan share wanda ya ruwaito hadisin daga gare shi sai ya ambaci na gaba da shi, wanda yake tsakaninsa da wanda ya ambata sai ya share shi, an gane. To suna yin irin wannan, domin suna yin haka idan sun san marwayicinsu wanda suka malaminsu da suka ruwaito hadisin wajensa yana da rauni, yana da rauni ta fuskar harda ko ta fuskar adala ko ta fuskar addininsa, to ya san in ya faɗe shi za a yi watsi da hadisinsa, to sai ya ki faɗarsa sai ya faɗi na gaba da shi, an gane. Misali ku biyun nan, muƙaddara ku biyun nan kun zo wajen wani malami kun karɓo hadisi, to ɗaya daga cikinku kai mai rauni ne, wancan kuma kana da rauni ta fuskar harda ko kuma kana da rauni ta fuskar adala, amma shi wancan wannan nabiyun sika ne, an gane. To ni yanzu da na tashi sai in karɓi hadisi a wajenka kai mai rauni, an gane, sai in karɓo hadisi a wajenka kai mai rauni, in na karɓo hadisin a wajenka, to idan na tashi sai in ki faɗarka sai in faɗi malaminka da ka karɓo hadisin, sai in ce daggawa ne, to idan na tashi ambata dan kar in yi ƙarya sai in ki cewa wane ya ce min, ba zan ce haddathani fulanun ba tunda na san ba shi ya gaya min ba, an gane, sai in ce an fulanin daggawa ne, kaga ai babu ba a yi ƙarya ba tunda hadisin daga gare shi ya zo, tabbas da hadisin daga gare shi yake, amma dai ban ji daga gare shi ba, to amma na san in na ambace ka na ce wane ne ya gaya min, to kai wane nan kana da rauni, to ba za a karɓi hadisin ba, to sai in tsallake ka sai in faɗi na gabanka, a faɗi malaminka, to wannan ana kiran shi tadlisi. Ko kuma in karɓi hadisin a wajenka sai in na zo wurin faɗa sai in faɗi abokin karatunka wanda shi kuma ba mai rauni ba ne, sai in ambace shi, kwanakin baya mun ambaci irin wannan cikin ruwayar da ta wuce, shi ma wani nau'i ne na tadlisi, sai in ambaci abokin karatunka maimakon in ambace ka kai tunda na san kai mai rauni ne, sai in ambaci abokin karatunka. To wannan duka suna yin irin wannan salan da nufin su sa a karɓi hadisinsu a ɗauka cewa hadisin ya inganta alhali kuma hadisin akwai rawi mai rauni a ciki. To duk wanda aka gano yana yin irin wannan, to sai a ce hadisinsa in ya ruwaito shi da an ana ba za a karɓa ba. To suna ruwaito shi da an ana don gudun kar su yi ƙarya, don in aka tuhume su da ƙarya to duk hadisin da za su ruwaito ya zama maudu'i, an gane. Al-kadhibul mukhtaliqul masnu'u 'ala an-nabi huwa al-mawdu'u, akwai baiti na ƙarshe wanda shine baitin ƙarshe da zamu kare manzuma da shi. A can ya kawo wannan baitin cewa duk ƙaryar da aka kirkira aka jingina wa annabi to shine ake kira hadisi mawdu'i. Kenan in an gano wannan marwayacin ya ce wane ya gaya mu, sai aka bincika aka ga ashe ƙarya ne bai gaya masa ba. To kaga duk hadisansa sai a musu maki cewa hadisan ƙarya ne, mawdu'i ne. To shi yasa ba zai yadda ya ce wane ya gaya mu, sai ya rubuto shi da an ana ko da annana, ko ya ce anna fulanin qala, ko kuma ya ce an fulanin, ko ya rubuto shi da an ana ko da annana. Kaga ya kauce wa ƙarya, kaga nan dai bai ƙarya ba, amma kuma asali wanda ya faɗa bai ji daga gare shi ba, ya share wanda ya ji daga gare shi saboda ya san da'ifi ne. In ya faɗe shi ba za a karɓi hadisin ba. To in aka gano wane yana tadlisi, to shikenan duk hadisin da ya rawaito da an ana ko annana to ba a karɓansa, dole sai in ya sarraha cewa ya ji sannan a karɓe shi. An fahimta? To wannan kuma ni'ima ce ta Allah da yawa wannan al'umma, da wannan al'umma ta manzo Allah ita kadai ce take da isnadi. Haka ni'ima ce akan Allah yayi wa wannan al'umma ta yadda suke kiyaye abinda duk za a jingina wa manzon Allah, kiyayewa wadda take mai tsanani, ta yadda kar a jingina wa manzon Allah ƙarya. Nau'i na biyu yace wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Hadisi mubham shine wanda aka samu marwayci a cikin sa wanda ba a ambaci sunansa ba. Domin al-mubham shine ma da larabci ma yas'abu ala al-hasati idrakuhu in kana mahsusan wa ala al-fahmi in kana maqulan. Ya kace abu muham ne shi da abinda yake wahala wajen abin nan marsukan nan guda biyar na dan adam, ba za su iya riskansa ba in abin ne wanda ake iya riskarsa, wanda abinda yake wahalar ji ko wahalan gani to ana kiransa mubham. Ko kuma abinda in abu ne wanda ake fahimta sa ta fuskar fahimta, to abinda ba a iya hankaltarsa. Yanzu in nazo na ce maka wani mutum, kaga ba inda za a iya gano wani mutum ne, to ya zama mubham. To idan aka roto hadisi da irin wannan siga sai ya zama mubham. Shi yasa yace al-mubham shine wanda aka samu marwayci cikin shi wanda ba a ambaci sunan shi ba, sai dai a ambace shi da wani wata siga ta ibhami. To wannan shine kaso na 12 daga cikin kashe-kashen hadisai da suka zo a wannan manzuma, wanda shine hadisi mubham. Misali kamar yace haddathani rajulun, wani mutum ya bani labari. Yanzu idan nace wani mutum ya bani labari, kuna iya gane wani mutum ne? Kuna iya gane mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki bane? Ko kuna iya ganewa? Kaga ya zama mubham ke. Wani mutum ya gaya mu, ba wanda zai iya gane wane ne dan ka ce wani mutum, tunda mutane da yawa ne. To wanne ne daga cikin su? An gane? Yace haddathani fulanun an fulanin an fulanin, haddathani rajulun an fulanin an fulanin, wannan hadisi ne mubham. Ko kuma yace haddathani siqa, wani amintacce ya sanar da ni wannan hadisi. To shi ma wannan hadisi ya zama mubham, domin ba mu san ba shin wannan siqa siqa ne a wajen dukkan malaman hadisi, domin akwai siqa a wajen wani malami, wani malami kuma ba siqa bane a wajen sa. Dan haka wani yafi wani malamin yafi wani sanin halin rawi. Dan haka kai zaka iya kallon halayyar mutum ka wasaka shi ka ce wa da siqa ne, amma sai a samu wanda yafi ka sanin sa, wataƙila ya zauna da shi ma yafi ka sanin halayensa. To in yazo shi kuma sai ya rauna mashi. An gane? Daka ana samun malamai da yawa masu tasahuli, irin su Imam al-Hakim an-Nisaburi, irin su Imam al-Tirmidhi, suna da tasahuli wajen wasaka mutum. Daka sai a samu wasu kuma suna da tashaddudi tsanantawa, irin su Yahya bin Mu'in, su suna da tsanantawa wajen abin nan, wajen wasaka mutum. Dan abu kadan zaka yi kawai sai su maka maka abin nan, su ce wannan mai rauni ne. Wasu kuma suna nan tsaka-tsakiya, irin su Bukhari da Muslim, su a tsaka-tsakiya suke. To haka ne ake samu. Idan haka dan ka ce wannan siqa ne ya gaya min wannan hadisin, wannan baya sawa mu karbi hadisin, saboda ka ce siqa to wane ne? Yanzu muna buƙatar sai ka gaya mana ko wane ne wannan siqan, dan mu tabbatar da cewa eh siqan ne da gaske ko ba siqa bane. Ko kuma mutum ya ce haddathani man asiqu bihi, wani wanda na aminta da shi, wanda na yadda da shi, shi ya gaya min wannan hadisin. Shi ba duk da hadisi ne mawhum, dole sai mun san wane ne. Ta aiwa kai ka aminta da shi, amma mu ba mu aminta da shi ba, saboda mun fi ka sanin halayensa ko wani abu irin wannan. Ko mutum ya ce haddathani sahibu hazad dar, mai wannan gidan shi, sahibu hazihid dar, mai wannan gidan shi ya bani labarin wannan hadisi. ne wannan gidan da wane ne mai gidan sai fa in mun san shi in mun san mai gidan to shikenan amma in ba mu san mai gidan ba shi ma dai hadisin ya zama mubham kenan in aka ce mubham shine kullu ma fihi rawin lam yusab duk hadisin da yake da marwayicin da ba ambace shi ba amma an ambace wata sifa ta shi wanda ba za a gano wane ne ba to shi ma dai hadisin ya zama mubham amma wannan ana maganar mubham a cikin isnadi amma in mubham ne a cikin matani wanda ba ya yi wa hadisin illa mubham a cikin matani cikin matanin hadisi sai a ambaci sunan wani mutum a ambaci sifar wani mutum ba tare da an ambaci sunan shi ba wannan baya cutar da hadisin hadisin karbabbe ne kamar hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda wanda Bukhari ya rawaito shi da Muslim wanda yake cewa dakhala arabiyun yawm aljum'ati wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqtub wani balaraban kauye ya shigo garin ya shigo cikin masallaci ranar juma'a annabi yana huduba yace wa annabi fari yayi yawa gonaki sun bushe dabbobi suna ta mutuwa annabi ka roka mana Allah Allah ya muna ruwa annabi yayi addu'a hadisi yana nan cikin Bukhari kitabul istisqa babul istisqa fil juma'a muslim ma ya kawo shi kitabul istisqa babu du'a fil istisqa haka hadisi ne wanda yake ingantacce to kaga da Anas sai tashi an mutu sai yace dakhala arabiyun yawm aljum'a wani balaraban kauye kaga bai ambaci sunan shi ba to kaga nan ba za mu ce ai hadisin mubham bane a'a shi wannan balaraban kauye da Anas dan Malik ya boye shi ya ibham din sa baya shi wato baya kawo mu hadisin illa baya shiga cikin ta'arifin mu domin shi wannan balaraban kauye anan ba shi ya ba mu hadisin ba an gane labarin shi ake ba mu ba shi yake ba mu hadisin ba balantana mu ce hadisi amma inda shi ne inda cewa Anas wani balarabin kawai ya gaya mu to wannan sai a ce mubham ne inda Anas ya ce wani balarabin kawai ya gaya mu misali amma da yake wani shi labari yake ba wani balarabin kawai ya shigo cikin masallaci akwai wani hadisi shi ma Bukhari da Muslim sun rawaito shi hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda tace wata mata ta tambayi annabi game da hailarta daga cikin abin da annabi ya gaya mata sai ya ce khuzi firsatan min miskin fatatahari biha yace ki liki wata wani dan kyalle ko dan guntun kada ki sa masa turaren almiski ki tsarkake kanki da shi har ta ce wa annabi ya zan yi annabi ya ce ki tsarkake dai da shi ki tsarkake gurin ki tsarkake da shi ta saki tambaya ya zan yi Aisha ta jata tace mata ke abin da ake nufi ki sa wannan kadar wurin da jinin yake fitowa shi annabi yana ta danyi mata sakaye bai son ya fito ya gaya mata ita kuma tana dada tambaya to sunan matar wasu malamai suka ce sunanta Asma'u bintu Shakal Asma'u bintu Shakal a magana mafi inganci amma kaga Aisha bata faɗi sunanta ba Aisha bata faɗi sunanta ba chatay anna mura'atan sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an usliha min al-janab wa an usliha fi al-hayd ta tambayi annabi wata mata ta tambayi annabi haka tace sai tace wata mata kaga mubham ne amma ita matar an yi ibhamin ta amma kuma bai shafi hadisin ba tunda ita matar ba ita ce take fadar hadisin ba an gane to wannan shi daban yake dan haka idan aka ce hadisi mubham shine ma fihi rawin lam yusam ai ma'ana ma kana fi sanadi rawin lam yusam wanda a cikin isnadin sa akwai marwayici wanda ba a ambace shi ba to me hukuncin hadisi mubham hukuncin hadisi mubham ba a karban sa shine hukuncin sa hadisi ne wanda ba karbabbe ba har sai an san wane ne aka boye kamar hadisi ne mudallas da muka amma wanda muka ambata a baya an aka rawaito shi da anana ba a karban sa sai an san wane ne sai shi wannan da yayi ananar ya sarraha cewa ya ji to shi ma wannan idan aka rawaito shi da sifa ta ibhami siga ta ibhami to hadisin ba a karban sa dole sai an gano wani mutum ne aka boye sunan shi aka sake yin sunan shi saboda mun jahilci halin sa shi mutumin da aka boye ba mu san halin sa ba mutumin kirki ne ba mutumin kirki bane mai gaskiya ne ba ya da gaskiya mai harda ne ba ya da harda adali ne ba adali bane ba mu sani ba to dole sai mun san wane ne kafin mu karbi hadisin sai fa idan wanda aka saka yi sunan sa mubham din sahabi ne an gane shi al-mubham minas sahaba ibhamuhu la yadur mubham daga sahabbai ibham din sa baya cutarwa haka idan wani yace wani sahabi ya gaya mu wani sahabi to shikenan ana karban hadisin domin sahabban annabi dukkanin su adilai ne kulluhum adulun siqatun dukkanin su siqat ne Allah ya yi musu shaida a Qur'ani wato wa kullam wa'ada Allahu al-husna kowanne daga cikin su mai masa alƙawalin mai kyau suratul hadid aya ta 10 sannan Allah ya tsarkake su a cikin wasu surori suratul fatih aya ta 29 Allah ya ce Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashuddau 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum cikin suratul fatih kaga Allah ya wanke su a ne Muhammadu manzon Allah ne wanda suke tare da shi sahabbai kenan masu tsanani ne akan kafirai masu kuma tausayin juna ne tsakanin su a suratul tauba aya ta 100 yace wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه مرغايا na farko marigaya wanda suka riga mutane shiga karban musulunci shine as-sabiqun al-awwal marigaya na farko wanda suka fara karban musulunci min al-muhajirin wal ansar cikin muhajirai wanda suka yi hijira da al-ansar mutanen Madina walladhina tabauhum bi-ihsan wanda suka biyo bayan su da kyautatawa radiyallahu anhum wa radu an daka ayoyi da yawa sanana a Qur'ani wanda suke tsarkake sahabbai daka hadisi idan ya zo mubham to hadisi ne za a waqafar da shi za a tsayar da shi ba za a aike da shi ba sai an san wane ne mubham din nan wannan wanda aka boye sunan shi aka ki fadin wata sifar da za a gane shi wane ne sai an san shi sannan ayi aiki da hadisi in ba a san shi ba to za a ajiye hadisin yana nan ajiye ana jira ana ta bincike sai yarda aka gano wane ne wannan mutumin da aka ce haddathani rajulun sai an gano wane ne wannan sannan a fara aiki da hadisin in mutumin karbabbe ne ko a ajiye shi in mutumin ba karbabbe bane kamar yadda muka faɗa sai fa in sahabi ne wannan ba sai ma an gano shi ba yana da kyau a gano ko wane ne kamar da malamai suka binciko wacce matan Asma'u wadda Aisha ta abin nan dinta ta saka yin sunanta malamai suka binciko cewa sunanta Asma'u wannan ba laifi bane yana da kyau a gano sunan wani sahabin ne amma kuma dan ba a gano wani sahabin bane bai hana ayi aiki da hadisi wanda sahabbai duka an san su adilai ne ba sa yi wa annabi ƙarya ina fata an gane to tsallaka barci na gaba mu bi shi a gurguje yace wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dhakal ladhi qad nazala yace wa kullu ma qallat rijaluhu ala dukkan hadisin da mazajansa suka yi karanci to yana sabon daukaka marawaitansa suka yi ruwaici suka yi karanci idan wanda suka ruwato shi ba wai ana maganar tawaturi ko mashhur ko abin a mazajen da suka zo a isnadinsa ake magana duk hadisin da mazajen da suka zo a isnadinsa yan kadan ne to yana samun daukaka wa didduhu kishiyarsa shine dhaka alladhi qad nazala shine wancan hadisin alladhi qad nazala wanda martabansa ta sauka saboda mazajen hadisin sa sun yi yawa wannan kad nazala din alif din ana kiranta aliful itlaq to wannan hadisi guda biyu sune kaso na hadisi na 13 da na 14 daga cikin jerin hadisan da malam ya kawo a cikin wannan nazumi nashi shine alhadisul ali wal hadisun nazil hadisul ali wal nazil hadisul ali daga al-ulu ne shi kuma an-nazil daga an-nuzul ne nan ana maganar ya samu wata martaba da wata daukaka saboda mazajen da suka zo a isnadin sa yan kadan ne wancan kuma ya samu karancin daukaka saboda mazajen da suka zo a isnadin sa sun yi yawa kenan hadisi ali ulul isnad da kuma nuzulul isnad wannan duka sifofi ne na isnadi abane da yake da alaka da isnadi ba matanin hadisin ba shi matanin hadisin ba ruwan shi yana nan maganar annabi ne amma wanda ya zo ta hanyar mazaje yan kadan ya fi samun daukaka fiye da wanda ya zo ta hanyar mazaje da yawa an gane misali nan mutum uku suka rawaito hadisi zuwa annabi mutum uku suka rawaito hadisi wanda ya karba har zuwa annabi mutum uku kawai wannan kuma sai da aka samu mutum biyar wanda ya karba daga wannan kafin akai ga annabi sai da aka samu mutum biyar tsakanin wanda ya rawaito hadisin da annabi wajen tsakanin su akwai wajen mutum biyar wannan kuma mutum uku ne an gane kaga babu nisa tsakanin su da annabi tsakanin marwaicin da annabi to nashi yafi samun daukaka fiye da wanda sai da aka samu mutum biyar tsakanin marwaicin da annabi an gane to wannan shine ake magana to kenan wanda aka samu ɗan mutane kadan tsakanin murwicin da annabi shine Ali, wanda kuma aka samu mutane sun yi yawa, kuma shine Nazil. Shine Nazil. To shi wannan ulu din yana kasuwa gida biyu, akwai ulu adadin, akwai kuma ulu sifatin. Anan malan kawai ya kawo ulu adad ne, bai kawo ulu sifa ba. Akwai ulu sifatin, kuma za mu dan zo mu yi bayani akan sa insha Allah. Da haka shi kuma ulu adad din malan ya kawo mana guda ɗaya ne, ulu adad, amma shi ma kusan guda biyar ne, kala kala ne, har guda biyar. Ulu adad din shi kansa kala biyar ne. Akwai wannan da malam yake magana, wannan da malam yake magana shi ake kira al-uluwul mutlaq, uluwi wanda yake mutlaqi, wanda yake tsakanin marwayaci da annabi a samu mutane yan kada, shine uluwul mutlaq, wanda shi muke magana. Zamu dawo mu ci gaba da magana akan sa. To akwai na biyu, wanda shine wanda zai samu daukaka ta hanyar kusancin marwayacin da ɗaya daga cikin limaman hadisi wanda suke da sifa aliya, kamar Imam Malik, kamar Imam Shafi'i, kamar Imam Bukhari, misali Imam Muslim, idan ka samu kusanci da su wajen ruwayar hadisi, wannan kusancin zai ƙara wa hadisin kamar taba. A ce daga kai sai Imam Malik, ka karɓo hadisin a hannun Imam Malik, ko a hannun Imam Shafi'i, ko a hannun Imam Bukhari ka karɓa, kaga hadisin ka zai samu ƙarin martaba fiye da wanda ya karɓa ba a wajensu ba. An gane? Shi ma wannan wata ɗaukaka ce. Sannan kuma akwai uluwun nasbi, wanda ake cewa a samu ɗaukaka bin nisba li ruwayati shaykhaini wa ashabu sunan, wato zamo hadisi ya samu ɗaukaka saboda ya zo ta hanyar ruwayar Bukhari da Muslim, ko kuma limaman hadisin nan guda shida wanda Bukhari da Muslim suna cikinsu, su ne wanda ake kira ashabul kutubu sitta. Ashabul kutubu sitta masu littattafan nan guda shida na hadisi: Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah. Wannan su ne abin nan kutubu sitta, ashabul kutubu sitta. To duk hadisin da ya zo a cikinsu ya fi ɗaukaka fiye da wanda ya zo a wani littafi wanda ba su ba. Kun gane? Duk hadisin da ya zo a cikin wa'annan littattafai guda shida, to ya fi samun ɗaukaka fiye da wanda ya zo a wani littafi wanda ba shi ba. Da haka a ɗauka hadisin duka ɗaya ne, amma wannan ya zo a Bukhari ya zo, wancan kuma ya zo a Musnad na Ibn Abi Shayba misali, ko ya zo a ruwayat Tabarani ko Al-Awsat ko wani abu, amma kuma duka hadisin ɗaya ne. To idan ka tashi za ka faɗi hadisin ce Bukhari ya rawaito shi, zai fi samun daraja. Ko ka ce Nasa'i ya rawaito shi, ko ka ce Abu Dawud ya rawaito shi, ya fi ka ce Tabarani ya rawaito shi. An gane? Ko ka ce Ibn Khuzaima, ko ka faɗi wani malamin hadisi wanda ba su ba, ya fi samun ɗaukaka in an jingina shi zuwa gare su. To anan ake samun wasu ka'idodi wanda su kuma sai ka koma can mai littattafai za ka san ma'anarsu, irin su al-muwafaqat wal-abdal wal-musawat wal-musafahat ko wal-musafaha. To anan wannan rukunin a daidai nan a gabar ake samun waɗannan su ma. Wannan bayanin sai yana da tsawo, da haka mu tai zuwa ga na hudu. Shine hadisi ya samu ɗaukaka ta hanyar karɓo shi daga wajen malamin, wato wanda ya riga karɓo shi daga wajen malami. An gane? Malamin hadisin ni sai na je na karɓo hadisin, na riga ka zuwa na karɓo, kai kuma baka je ka karɓa ba sai daga baya, to nawa yafi naka ɗaukaka. Duk da hadisan iri ɗaya ne, malami ɗaya muka karɓo su, amma saboda na riga ka karɓowa, to nawa yafi naka ɗaukaka. Ruwaya ta za ta fita, da haka in na tashi koro isnadi in bi ta kanka kai yafi in bi ta kan wancan wanda ya karɓo daga baya. An gane? Haka wanda ya fara karɓowa yafi samun nashi, yafi samun ɗaukaka fiye da wanda ya karɓa daga baya. Shi ma wannan wani wata ɗaukaka ce. Sannan bayan ta akwai kuma ɗaukaka ta hanyar wanda ya riga mutuwa. Malamin da ya riga mutuwa, to hadisin sai yafi ɗaukaka fiye da wanda, wato wanda ya mutu daga bayan shi. Duk da wataƙila ma a wajen malami ɗaya suka karɓi, amma ƙaddara wajen malami ɗaya suka karɓi hadisin, mu ɗauka cewa ma rana ɗaya suka karɓi hadisin, to wanda ya riga mutuwa nashi zai fi samun ɗaukaka. Idan aka samu cin karo da juna guda biyu, shi wannan ya riga karɓowa, amma sai wannan ya riga shi mutuwa, wanda ya karɓa daga baya sai ya riga mutuwa, to na wanda ya riga mutuwa ya fi samun ɗaukaka sama da wanda ya riga karɓa. Dazu aiminci in wanda ya riga karɓa nashi yana samun ɗaukaka, to wannan in suna raye to wanda ya riga karɓa, amma in wanda ya riga mutuwa hadisin sa zai fi samun daukaka fiye da wanda ya mutu daga bayan shi, ko da ku wancan da ya tsaya daga wanda ya mutu daga baya shi ya riga karɓan hadisi. Kaga wannan su ma dai duka maganganu ne da suna bukatar shari'a, amma dai ba su muke magana akai ba. Muna magana dai akan daukaka al-ulul mutlaq, shine daukaka ta fuskar mazajen hadisin su karanci, wanda malam ya mana ta'rifin sa da ma qallat rijaluhu, yace wa kullu ma qallat rijaluhu ala, duk hadisin da mazajen sa suka yi karanci to yakan samu daukaka, yakan samu mai yakan samu daukaka ya zama ali. Shi kuma wanda mazajen sa suka yi yawa martaban sa ta sauka. Me yasa malamai suke wannan hukuncin? Suka ce zalika li annahu idza qalla adadur rijali qallatul wasa'it, saboda idan mazajen suka yi karanci, adadin su yayi karanci, to wasa'it din su ma suka yi sukan yi karanci. Dama ai isnadi wasita ce zuwa ga hadisi, tsani ne. Tunda ni ban yi zamani da annabi ba, ba zan ce annabi ne ya gaya mun ba, zaka in nace annabi ya ce kai tsaye, to wannan kawai na kawo shi ne ba tare da isnadi ba, amma dole ana son a san dagawa abin har yake ga annabi. To wannan isnadi shine wasita, tsanin da za a bi zuwa annabi. To tsani idan yayi tsawo yafi hadari fiye da in gajere ne, ko daki ne ya aka ce daki yayi tsawo sai an dauko tsani, dogon tsani ya shan dogo a dora maka ka tattaka, kaga yafi tsoro yafi hadari fiye da a ce dan dakin gajere ne a dauko gajeren ishal tsani a dora maka, kaga bai da wahalan hawa, an gane. Kuma wancan mai tsawon yafi hadari, dan wannan in ka fado kana iya karkadewa ka tashi, wancan kuma wanda ishal din yayi tsawo sosai in ka rubuto watakila ma sai likita, an gane. To wannan misali ne. To shi yasa malaman hadisi suka ce idan isnadi gajere ne, mutum uku ne kawai tsakaninka da annabi, tsakanin marwayacin hadisin da annabi, to hadisin yafi martaba fiye da a ce sai da aka samu mutum biyar ko shida tsakanin marwayacin da annabi. Na wannan misali shi ma ya fito ko? To wannan kenan. To sai dai magana ta gaba da malamai suke cewa shin dole ne dan hadisi ya samu daukaka ta fuskar adadi na isna'i, wato ta fuskar ulul, ya samu abin da suke kira ulul sanadi adadan, ya samu daukakar sanadi ta fuskar adadi, to wannan yakan lazimta cewa ya zama shi ne mafi inganci fiye da wanda yake nazil? Wannan baya lazimta haka. Suna cewa ulul sanadi adadan la yalzimu an yakuna asahha min an-nazil, dan hadisi ya samu daukaka ta fuskar adadin mazajen da suka zo a isnadin sa sun yi karanci, wanda ba shi yake lazimta cewa kuma yafi nazil inganci ba. Wannan dai za a koma a kalli mazajen hadisin. Ta iya yiwa wancan nazil din wanda aka samu mutum biyar a isnadin sa, duka mutum biyar din amintattu ne, ingantattu ne, siqat ne, shi kuma wannan da yake ali mutum uku ne kawai suka ruwaito shi, sai a samu cikin su akwai mai rauni, to wanne za a dauka? Kaga wancan za a dauka, wancan za a dauka wanda mazajen su suka fi yawa, saboda mazajen ga su biyar ne amma kowa siqa ne, wannan kuma mazajen uku ne kadai, kaga shine ali wancan nazil, amma kuma shi wannan sai a samu mai rauni ko da mutum ɗaya ne ciki, to wancan za a yi aiki da shi, wannan ajiye shi a ce wannan mai rauni ne. Da haka ashe ulul sanadi abin nan baya lazimta cewa hadisin yafi inganci fiye da wato nazilus sanad, wanda sanadinsa ya sauka, baya lazimta haka. Da haka sai mun dawo mun kalli mazajen hadisin, amma in aka yi sa'a wannan mazajen shi amintattu ne, wannan ma wanda yazo wanda yake mazajen shi ɗan kaɗan ne alhadisul ali, an gane. A samu mazajen shi dukkanin su amintattu ne, shi ma wancan nazil din a samu mazajin shi dukkanin su amintattu ne, to cikin biyun wanne yafi daukaka? Wancan yafi daukaka, yawa wancan yafi daukaka. To sai mu dawo kan ulu sifa. Nace ai akwai ulu sifatin wanda malam bai ambace ta ba, ita kuma ulu sifa a samu mazajin hadisin sun fi daukaka, sun samu daukaka ta wajen harda da adalci. Mazajin wannan hadisin sun fi daukaka ta fuskar harda da adalci fiye da na wancan hadisin, to wannan ana kiransa ulu sifa. Idan aka rawaito hadisi ta hanyar mutum uku, sannan kuma aka sake rawaito shi ta wata hanya mutum uku, sai dai mazajin da suke cikin wannan hadisin suna da uluwu sifa sifar su tafi ta wa'incan dan sun fi su harda sun fi su adala to za a dauki wanda suke da uluwu sifa ne za a rinjaye da shi wannan shi kuma sai a rinjaye da wancan yafi wannan daukaka ke sai a ce wancan yafi wannan daukaka a kaddara a ce a samu hadisi wanda yake yana da wato ya samu uluwu adad a samu kuma wani ya samu sifa ta uluwu sifa duka biyu a lokaci guda yana za mu yi haka misali a kaddara wannan hadisin ya zo mutum uku ne suka ruwaito shi kaga uluwu adad kenan wannan ko mutum biyar ne suka ruwaito shi kaga wannan shi ne ali wannan shi ne nazil amma ta fuskar adadi amma in an koma ta wani bangaren sai a samu mazajen da suka zo a wannan nazil din sun fi sifa mai kyau sun fi sifatuwa da adala sun fi sifatuwa da abin nan da harda to sai a rinjaye da su akan mazajen da suke cikin wancan hadisin duk da su ne yan kadan duk da su ne yan kadan kenan in an ci karo ana rinjaye da uluwu sifa ne akan uluwu adad in sun hadu ana rinjaye da wannan akan wannan domin wajen ruwayar hadisi ana la'akari wajen ingancin hadisi ana la'akari da uluwu sifa ne ba uluwu adad ba in ana magana uluwu adad na ana magana daukaka ne kawai amma in dai ana magana inganci to ana la'akari da uluwu sifa ne shine abin da ake dogara da shi wajen ingancin hadisi ba uluwu adad ba muka ce uluwu adad ba madogara bane ana iya samu hadisi nazil yafi hadisi ali inganci dan haka wajen ingancin hadisi ada dogara ne da uluwu sifa ba uluwu adad ba to wannan ita ce kaida da malamai suka aje haka ko da an samu hadisi nazil ne to in dai mazajen sa sun fi sifa mai kyau suna da uluwa ta sifa to sai a rinjaye da wannan ruwayar akan waccan wanda take da uluwu adad kenan zuri hadisi na hadisi abin nan hadisi ali iri biyu ne ko akwai uluwu adadin akwai uluwu sifa to uluwu sifa kuma ita ake gabatarwa akan uluwu adad in sun hadu ko kai ka kawo da ma'arifa ka ce uluwul adadi da uluwus sifati to wannan ka fada daidai ne haka uluwul adad da uluwus sifa uluwus sifa ita ake gabatarwa akan uluwu daukaka ta sifa ita ake gabatarwa da ita ce ake dogara da ita wajen ingancin hadisi to sai na biyu na karshe wanda shi kuma ba za mu yi wata magana akan sa ba wanda shine wadidduhu zaka allazi kad nazala yace kuma kishiyar ali shine wanda allazi kad nazala wanda ya samu wato martaban sa ta dawo kasa me yasa martaban sa ta dawo kasa abubuwa guda biyu ne suke sawa hadisi ya zama nazil abu na farko nuzulu adadin ya samu sauka martaban sa ta sauka saboda yawan mazajen da suka zo a ciki sai a ce nuzulu adadin wa huwa kasratul rijal hadisi yana zama yana samun nuzul saukar martaba saboda adadin mazajen da suka zo a ciki sun yi yawa ce nuzulu adadin wa huwa kasratul rijal sannan akwai nuzulu sifa wato ya samu kaskanci ko kuma martaban sa ta sauka saboda mazajen da suka zo a ciki masu rauni ne ta fuskar harda ko ta fuskar adala to dole shi ma nazil kenan idan na tambaye ka mai wane ne hadisi nazil sai ka ce min kishiyan hadisi ali idan ka dauko sifofin hadisi ali ka ajje gefe to kana son ka gane hadisi nazil to ko tabbaka mishi kishiyar wa'incan sifofi ba ba sai an zo kenan an sake maimaita maka wani bayani akan shi ba kawai kishiyar sa shi yasa malama da yazo ai haka ya fada yace wadidduhu zaka allazi kad nazala bai wani bayani ba kenan kishiyar sa shine wanda martaban sa ta sauka martaban sa tana sauka ta hanyoyi guda biyu ko ta hanyar yawaitar mazajen da suka zo a isnadin sa ko kuma ta hanyar mazajen da suka zo an samu wasu wato sifar su ta yi kasa saboda adalar su ta bata kai ta wa'incan ba ko kuma har da su bata kai ta wadancan ba to me hukuncin wa'innan hadisai guda biyu hadisi ali da hadisi nazil hukuncin su kowanne za a bi isnadin sa ne in isnadin sa ya cika sharuɗan hadisai hadisi sahihi sahihi ne in isnadin sa ya cika sharuɗan hadisi hasan to hasan ne in isnadin sa ya cika sharuɗan hadisi dha'ifi to dha'ifi dan haka shi kawai hadisi dan yana ali ko yana nazil ba a hukunta masa cewa sahihi ne ko dha'ifi dole sai an tabbaka masa hukunci hukunci na wanda muka ambata a baya hadisi sahihai in ya karbi in ya sifatu da wa'ancan sifa na hadisi wanda suke ingantattu ya inganta hadisi ingantacce yana da sifofi nawa guda biyar to in hadisi ali ko nazir ya same su shi ma ya zama mai sahihi shi ma hadisi hasan haka da'ifi haka an gane akwai wani abu da ba gane ba to wannan sune baitutuka guda biyu na yau wanda muka karanta insha Allah kuma ina ga shi nan zamu tsaya da fatan abinda wannan kuma ina ga shine zai zama darasin karshe na wannan littafi sai kuma bayan azumi insha Allah da haka sai a yi lamba mai kyau in mun dawo sai a san inda aka tsaya in Allah ya sa mu na cikin masu rai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum